من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايحك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمرية مكتابة أتي قبل كراتم نتفسير أولنا مصلاتين جمعة نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو أثبت عشرين دا لا عشرين دا دي جوات رملانا هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة ومدينة كان هذا الشيكارة دبو دي دا تريخو دو دا أربعين دي دي وان دا يضمو دي دا عشرين دا بيار غا وطن مايو وطن بيار ميلادية تاع النبي عيسى بن مريم عليه السلام أبتلهم إذا اللي صافي نيا إنكانتا كان هذا الشيكارة دبو بيو da goma sha tara. Gabi mu ci gaba ga sadakan Qur'ani a sa a masallaci da niyyan Allah ya biya wa mahaifina da mahaifiyata bukatunsu na alheri, kuma Allah ya ba mu ilimi mai albarka. Ga Qur'anai guda goma in ji wata baiwar Allah a sanya a masallaci. Allah baiwar Allah da fatan Allah ya biya mata bukatanta gaba daya, to muna fatan Allah ya biya mata bukatunta. Wannan kuma ga turmin zani guda biyu a bada marayu da nufin Allah ya kai ladan wa mahaifiyata ya kuma biya min bukatu na alheri, to muna fata Allah ta'ala ya biya mata bukatunta. Har ila yau ga wata baiwar Allah da take kofar idi, take ga turmin zani guda daya a bada marayu, ga Qur'ani izo 60 a sa a masallaci, ga dabino a raba a masallaci, da fatan Allah ya biya mata bukatunta daban-daban. Sannan kuma ta ce akwai ɗanta wanda bai da lafiya kwana da kwanaki ko abin har yayi nisa, tana neman addu'a wajen ƴan uwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya, to muna fata Allah ya bashi lafiya. Idan ba manta ba, muna nan cikin suratul hujurat, kuma a jiya mun karanta ayan da take gargadi dangane da mummunan zato, sannan da bincike babu gaira babu dalili, da kuma ainihin gulmace-gulmace a inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tanibu kaseeran minaz zanni
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu tanibu kaseeran minaz zanni inna ba'dadh zanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda ka yi imani ijtanibu katsiran minaz zanni ku nisanci zato da yawansa ko da yawa daga cikin zato inna ba'dadh zanni saboda wani ɓangaren zato wato laifi ne bai halatta ba kuma har ila yau wala tajassasu kada ku yi bincike na leƙen asiri domin ku cutar da waɗansu bayin Allah ko kuma ku san menene sirrinsu wala yaktab ba'dukum ba'da kuma kada sakinku su yi gulman saki wato babu gaira babu dalili a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita yanzu shin ɗayanku yana son ya ci naman ɗan uwansa yana mushe lalle kun kyamace wannan fakaritumu kun kyamace shi saboda haka ku nisanci ainihin raɗan mutane wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan tuba ne kuma mai jinkai kuma mun karanta hadisin Abu Huraira wanda ya karin bayani dangane da wannan ayan Qur'ani har ila yau wa an Zaid radiyallahu anhu an samu nasi daga Zaid Allah ki kare yadda dake bala yake uti ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud babban sahabin annabi wanda ya haddace ayoyin Qur'ani da yawa a karkama ya haddace al-Qur'ani tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo masa bi rajulin da wani mutum a matsayinsa na shugaba wanda zai dauki mataki a kansa fa qila lahu lokacin da aka kawo wannan mutumi sai aka ce masa haza fulan ai wannan wani kenan taqaturu lihiyatuhu khamra bi ma'ana wato giya yana diga ko tana diga a cikin gemunsa ba ga lokacin da ya sha giya ba amma ana ganin kaman giya ita take diga daga gemunsa kun ga ya sha da yawa kenan alaman ya sha da yawa kenan fa qala abdullah ya abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ki kare ya da ki yace inna kan nuhina an tajassus lalle mu an hana mu bintike na ganin kokof sai an san sirrin mutum yace an hana mu wallah saboda haka idan an ga giya a cikin gemunsa tana diga inda ba an ganki ya sha ba to wannan ba yadda za a kawo shi a ce a dauki mataki a kansa amma in an ganki ya sha shaidu suka tabbatar da haka to wannan shine za a tabbatar da hukuncin shan giya a kansa wannan shine ka'idar musulunci saboda haka idan an ga mutum yana yawo da mace ba a cewa ya yi zina da ita sai dai kawai a dauke shi shaka-shaka ne ko wani abu makamacin wannan tun da daman ba a ce an hana mummunan zato a kan ire-iren waɗannan mutane ba amma kuma ba za ka ce masa ya yi zina ba ba za ka kai ƙaranta wajen ainihin shari'ar musulunci ka ce a zartar masa da hukuncin zina ba a'a sai an samu shaidu guda hudu ƙwarara shaidu guda hudu ƙwarara kuma sai sun gansu cur da cur suna zina idan da mutane uku za su ba da kaida su ce ga shi sun gansu cur da cur ɗayan kuma sai ya ce ni dai na gansu a kwance ne tsirara ya ce na gansu a kwance ne tsirara to waɗannan mazinatan da ake zargi guda biyu ba za a ɗauki mataki a kansu ba sai dai mutane guda ukun nan da suka ce sun gansu cur da cur su ne kuma za a yi muku bulala 80-80 saboda mai saboda sun yi ƙazafi saboda haka dole sai an samu shaidun nan sun cika to idan wajen kyan giya ne ma sai an samu shaidu guda biyu sun tabbatar cewa gakin nan suna ganin sa yana kwankwaɗan giya a ke idan an ga mutum yana tangaɗe nan ma ba za a kai ƙaransa ce ya sha giya ba tunda ba a gani ba yana iya yiwuwa wani abu ne ya sha ko kuma wata cuta ce ta kama shi rana tsaka shi yasa ya kama wannan tangali din. Saboda haka abin da yasa aka kawo mana wannan nasi shine haka kawai ba za ka kama mutane da laifi ba, saboda don kaga yar alama, a'a sai idan kaga abin zahiri sannan za a zartar muku da hukunci. Walakin in ya sar lana kaiwan, yace amma in ya bayyana mana wani abu na kozo hobe, yace to za mu kama shi da wannan laifi. Saboda haka abin da ya bayyana mana shi za mu yi hukunci da shi, abin da ya buya babu ruwanmu da wannan. To ko da kaga mutum ya zo ya wuce da wata mata wanda yake kaman baka yadda da ita ba, kuma yadda ka gansu suke tafiya akwai alamar rashin kunya a ciki, to shari'a bata ce ka je ka bi su har ƙarshen inda za su je ba, ba ruwanka da wannan. Ko ɗan hizba ne ba a ɗora masa wannan ba, ko ɗan hizba ne din ba aikinsa ba ne. Amma idan sun kai samame gidajen karuwai, ko sun kai samame hotel-hotel wanda ake zargin ana barna a wajen don a takile ainihin barna domin a gyara ainihin tarbiyyar al'umma, to wannan kuma duk wanda suka ritsa da shi to shi ya ja wa kansa. Ina fata an gane. Saboda haka ba a binciken kwakwaf wa mutum domin a tona asirinsa ko kuma a gane abin da ya buya, a duk wannan ba zai maka amfani ba. Ka yi kokari kai ka gyara laifuffukanka, domin kowane mutum da kake ganinsa idan da za a ce za a yi masa dogon bincike to ho ba zai kai labari ba. Ba mamaki liman ma sai an tsige ki, ba mamaki mai jan aya fa sai an dakatar da ki, ba mamaki mai fassarar ma sai an dakatar da ki. Saboda haka shi yasa ba a dogon bincike da kwakule-kwakule, sai dai kawai in kaga mutum ka kyale shi kawai ka bar shi da ubangijinsa. Amma abin da ya bayyana maka to sai ka yi hukunci da shi. Allah ya gafarta mana. Wannan ke sammahu ibn abi hatim fi riwayatihi. Ibn abi hatim ɗaya daga cikin malaman hadisai ya ambaci wannan bawan Allah, yace shine al-walid bin uqba bin abi mu'ayyid. Al-walid bin uqba bin abi mu'ayyid, ayin ba ku manta ba kwanan nan mun karanta bayani a kansa. Wani bayani ne, wani bayani ne mun karanta a kansa. Faddal bayanin da aka yi akan wace aya? Akan ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ni na dauka ko ainihin azumin da ake ya riga ya narka karatun da muka yi a baya, da yake kowa ka taba shi zai ka ji yana kuka. Yanzu kuma kwanan nan an yi ruwa, an ga samu sassauci, amma an yi rana na wuni daya sai ka ji mutane duk sun kama surutu gaba daya, an manta da sanyin da aka yi kwanaki da yawa. To Allah ya karba mana ayyukanmu. Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayyid shine wanda a dalilinsa ayan ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wato wannan aya ta sauka saboda kuskuren da aka samu ko labarin da ya bayar wanda yake ba haka ba. Da manzo Allah ya dauki mataki to da an zo an yi nadama, amma sai Allah ta'ala ya ankarar da manzon Allah, to kuma waɗannan mutane suka zo suka yi bayani to aka warware wannan al'amari. To shi al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayyid bi ma'ana ala masa zargin cewa yana kyaye-kyaye, shi yasa ake ta samun matsaloli wato a cikin al'amuransa, ko aka yi ta samun matsaloli a cikin al'amuransa. Wannan kenan. Wannan ya kawo mana wato wani ƙarin ilimi ne akan abin da ake kiransa mubham. Akwai abubuwan da ake kiransa mubhama ko Qur'ani ko ayoyin Qur'ani ma suna da waɗannan. Shine Allah tabaraka wataala sai ya ambaci abu ba zai ambaci suna ba. Misali wa yas'alunaka an dhil qarnaini, Allah ya ambaci sunansa anan. Wa idh qala Musa li fatahu, nan an ambaci sunan Annabi Musa, amma wane ne fatahu? Kaga Qur'ani bai ambace shi ba. To amma da suka je majma'al bahrain me suka samu? Ba wajada abdan min ibadina atainahu. To wannan abdan min ibadina waye ne? Kaga ayin Qur'ani bata ambata ba. To waɗannan su ake kiransu mufama, waɗansu za a samu a hadisai an ambace su, waɗansu kuma za a samu a hadisi ba a ambace shi ba. Watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha, فأتواه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أكتي وهي ونن حديثي دي قرر بيان بتيجبا أما سكين تاريخي سياكا سامو بلعام نمبا أورا ونن قسم قوة يارك يارك ونن في دي حديثي يتي وعن نبي أم بتيجبا كمر يد آية قرآني تتي وصلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ina fata an gane saboda haka kaman wajen tabbati da Abi Lahab wa tafa kun ga nan an ambace Abu Lahab an ambace shi zahiri amma a gaba aka ce wa mra'atuhu hammalatul hatam an ambace gonan matan ba an ambata ba yasa wani wajen alheri Allah zai ambace suna wani wuri ba zai ambata ba wani wajen ainihin sharri Allah zai ambace suna balo balo kamar yadda aka samu sunan Fir'auna da Hamana kowane nan sun fito balo balo wani waje kuma ba zai ambata suna ba kaman ainihin Namrud da sauran kire-kiren su to wannan nan su ake kiran su mufama a cikin ayoyin Qur'ani kuma a cikin hadisi ma ana samun haka sai a ce bi rajulin kun ga nan ai da farko aka ce bi rajulin daga baya ne aka samu wata ruwaya aka ce ana tsammanin Al-Walid bin Uqba bunan abi muahid saboda idan waje bai da kyau sosai ba duka ambaton sunan mutum ba kun san dalili akwai dalili zaka iya samun yana da zuriya zuriyar sannan sai ka samu mutanen kirki ne yasa kaga cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bai ambace Abu Jahl ba sai akai ta ambaton sifofi da halaye irin nasa amma sunan sai fito balo balo ko Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai sunayen su ba su bayyana cikin Qur'ani ba saboda an samu ayayen su mutanen kirki ne ke Abdullahi bin Ubay bin Salul akwai ɗansa mutumin kirki ne dan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dalilin ɗan da uban ya rasu manzon Allah ya masa sallah a dalilin ɗan da uban ya rasu manzon Allah ya bada rigansa aka sanya masa a cikin likafani amma manzon Allah ya ce wannan rigan ba za ta wadatar da shi komai daga azaban Allah ba saboda haka sallan da manzon Allah ya yi ma sai da ayoyin Qur'ani suka sauka daga baya aka ce duk wani munafiki idan ya bayyana munafiki ne to kada kai masa sallah wala taqum ala qabrihi kuma kada ka kuskura ka tsaya bisa kabarinsa kai masa addu'a don ko zan kaje baka samu sallah ba aka ce wani yana makabarta kana iya zuwa makabartan kaje ka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a ta musamman wannan ya halatta ka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a to wannan aka ce kada kai sallah kuma kada ka tsaya a kabarinsa kai masa addu'a duk wani munafiki idan ya mutu to kada a yi masa waɗannan abubuwa guda biyu to amma dai da farko manzon Allah ya yi manzon Allah ya yi kuma waɗansu ya nema musu gafara sai daga baya aka zo aka hana ki to saboda haka ana samun waɗansu sai a samu su ɗin nan ba mutanen kirki ba ne amma kuma ƴaƴayensu sai a samu mutanen kirki ne to shi yasa sai ga ana ƙoƙarin saye sunaye ko da wani ya yi ɓarna a yanzu dalilin da ya sa ake ɗan taka tsantsan kenan ka zo kana kiran sunansa kana ce Allah ya tsine masa Allah ya la'ane ki Allah ya tattake ki Allah ya jefa ki a wuta kaga wannan ba daidai bane daga baya idan ya tuba to ya za ka yi da tsinin wanda ka yi a can baya idan matansa da ƴaƴansa da jikokinsa mutanen kirki ne da ƴan uwansa kaga ka cutar da su shi yasa ma manzon Allah ya ce duk mutumin da ya rasu to idan za a ambace ki sai dai a ambace ki da alheri amma idan an san wani mummunan abu nasa to a danne a yi shiru a kyale ki da Allahnka domin idan Allah ya ga dama zai gafarta masan ya ga dama ya azabtar da shi amma mutum ya rasu shikenan ka zo ka hannun bari ka ce yau Allah ya raba mu da mummunan iri ai alhaji wane ai kaza kaza ne to don girman Allah yaya matansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa za su je yasa musulunci bai yadda da wannan ba ko da ka sani yana aikata wata ɓarna to sai dai ka yi ainihin kwana ka ce to lallai su alhaji wani sun tafi su ne dai manya-manya a garin nan, amma dai Allah ya gafarta masa. Amma Alhaji Wale ba yi da daɗi, amma dai Allah ya gafarta masa. To kaga dai ka ɗan yi kwane-kwane baka yi ƙarya ba, sannan kuma baka yi fallasa ba, amma ka zare sunansa ka ce ai su ne masu kaza, su ne masu kaza, musamman bayan ya mutu. To wannan babu dalili, Allah ya kauta. Wannan kenan. Allah ta'ala ya ce wala tajassasu, kada ku kuskura ku yi bincike domin leken asiri. To amma anan an yi fasare-fasare da yawa, ai alabadikum bada wa tajassasu galiban, abinda ake nufi da tajassusi shine yutlaqu fi sharri, duk abinda za a je a tono na sharri, wanda kuma mafiya yawa mutanen yanzu abinda suke yi kenan. Wallahi ba za a je a binciko yawan aikin alherin da kake aikatawa ba, a'a, sai dai sharrin da wato yake tattare da kai. Sai a ce wani a je garinsu a je a bincika, ko a je anguwansu, ko a dubi rayuwansa, wanda kuma ba daidai ba ne. Allah ya hana, manzon Allah ya hana, saboda babu alheri suke. Shine wala tajassasu wa minhu aljasur, daga nan ne aka samu ɗan leƙen asiri. Shi yasa duk ɗan leƙen asirin da zai je ya leƙo sharri domin ya tabbatar da sharri, don shugabanni su ji daɗin murƙusa jama'a. To lalle ranar takin alkiyama da ki da iyayen gidansa sai sun yi bayani, don Allah ya hana su, manzon Allah ya hana su. Amma bincike na leƙen asiri da za a yi domin tabbatar da zaman lafiya, da kuma tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi, da kuma kawar da zalunci, da kuma daidaita tarbiyyar al'umma, to wannan shari'a ba ta hana ba. Shi yasa ma aka ce mutumin da ya zo neman aure, a cikin iyalanku ya halatta ku ajiye waɗansu mutane su je su yi masa leƙen asiri, kaga anan an halatta. Kuma a ci gaba ma aka ce ya halatta a yi gulmansa, ya halatta tunda ya zo yana neman ƴar uwanku, kuma ko kuna ganinsa haka kamar ba ku yarda da shi ba, to sai ku sa mutane guda biyu ko guda uku su yi bincike akan halayensa. To ɗaya daga cikinsu yana iya zuwa ko da garinsu ne ko wani abu, ya je ya zauna a wani wuri, ya zo ya wuce ya ce kai amma wannan wane kenan, wannan ni ina ganin wannan ba mutumin kirki ba ne. Kun ga shi ya ƙirƙiro magana haka kawai, wanda ya san shi zai ce a ai wannan, ai wannan riƙaƙƙen ɗan wuiwui ne, ai rikin kirkin saki ne, ɗan wuiwui ne. Amma za ka ganki akwai biyayya, za ka ganki lif lif lif, amma fa idan ya sha ta masa karu, to kai kuma ana faɗa kana rubutawa. Idan ka zo sai ka faɗa wa family, ka ce ni fa na je na bincika na zo Kano, don na je wata majalisa na ɗan yi gulmansa da ya zo ya wuce, sai aka ce fa ai wannan mashayi ne, don riƙaƙƙen ɗan wuiwui ne. To idan har an ɗauki aure an baki, bayan an kwana biyu sai yarinya ta kawo ƙaranta, ta ce ya mata ɗan karen duka, to daman kun san ɗan wuiwui ne kuka baki auren, don ya mata ɗan karen duka ta sha, a ba wani matakin da za ku ɗauka a kansa, domin ko kun hana shi zai sake, sai idan ya bar shan wuiwui ɗin nan. Ko kuma a ce ai idan ya zo shi ba a yi kwanciya sai irin ƙarfe 12 ko ƙarfe 1, kuma da asuba duk yadda aka yi a take shi ba zai take ba, don kun san wuiwui tana da tsiya. Idan mai kyanta ya kuskure kwanta bacci, to sai wani ikon Allah, don zai ka zo kai ta ƙwallo da shi ma ba zai take ba, saboda ta riga ta gama game shi gaba ɗaya. To sai aka ce ba ya take da asuba, sai idan gari ya waye irin ƙarfe 10 an yi da shi yaƙi. To dama tun da aka ce muku ɗan wuiwui ne, to don ya kai ƙarfe 10 ma ya yi ƙoƙari idan ya tashi, don ka fata ya yi a ce ya kai ƙarfe 12 ko ƙarfe 1 kafin ya tashi. Ko kuma ya zo ya shiga harkar kasuwanci, ko ana son a yi harkar kasuwanci da ke za a ɗauki waɗansu miliyoyi a baki, sai a ce to da ka tashi kuna sai mun gama tattaunawa. To malamai sun yi bayani wajen tattaunawan nan ya halatta a je a yi dogon bincike, a yi tajassusi, sannan kuma a yi iktiyabi, bi ma'ana a yi masa leƙen asiri, sannan kuma a yi gulmansa, duk ya halatta. Saboda al'amarin kuɗi yana da wahala, saboda haka sai a je a bincika a ga irin mu'amalolin da yake yi da mutane. Idan ya ci baki yana biya, ana samun rikicin kuɗi da ki, yayi mu'amalarsa idan an baki ajiyan kuɗi, duk sai an binciki wannan. Sannan kuma a je inda ake kyautata zaton sun san labarinsa ciki da baya ko sun san halayensa, sai a je a ɗan taɓa su a ce amma wani kai yana da amana. Wani zai ce kayya ina amana, har yanzu muna rikici da ke akan 5,000 na baki ajiya, na yi ya biya ni, ya cinye ajiyan bai fala mini ba, sai ranar da na zo karɓa sai yake babu kulin, kuma har yau bai bani ba, akwai 5,000 ɗina a wajensa. To kaga malam aka ce akwai 5,000 a wajenka baka bayar ba, to kaga harkan kasuwanci ba za a yi da kai ba, saboda kuɗi in ya gitta gabanka, a'a kuɗi ya gitta gaban malam wayo, ai kuɗi ya ki ga uku. To kaga sai dai a kawo malam sadaka ko kuma a baki kyauta, amma ba a yi harkan kasuwanci da ke ba. Allah ya kyauta. Wannan na ce malam ba wannan malamin da yake jan mana aya ba. Ka zan Bahauke, kowa a wajensa malam ne, da wanda ya karatu da wanda bai yi ba, ina nufin wani mutum daban. Sannan kuma abu na uku, duk mutumin da yake neman shugabanci, to ya halatta ya yi bincike a kansa, ya halatta ya yi gulmansa. Saboda haka ko kansila mutum ya fito takara, ku je ku bincika. Dan wiwi ne, dan giya ne, malamin mata ne, azzalumi ne, mahaiyanci ne, mai karya alkawari ne, dan luwaɗi ne, to sai ku tantance. Idan ya kasance yana aikata ɗaya daga ciki, kuma kuka zaɓe shi, misali a ce ai mazinaci ne, to ƴaƴanku sun shiga uku. Don idan har ya samu wannan shugabanci, ya zo yara suna ciki babu gaira babu dalili, to kaga wannan ki ba zai ɗauki mataki ba, kuma ba hukuman da za ta ɗauki mataki akan wannan. Saboda haka shi yasa aka ce duk wanda ya fito takarar shugabanci, to ya halatta a yi masa dogon bincike, kuma a yi gulmansa, domin mutane su san wanda za su naɗa, su san wanda za su ba da ainihin shugabancinsu. Kaga wannan kansila ne, sarki ne, gwamna ne, ɗan majalisa ne na jiha ko na tarayya ko ɗan majalisan dattawa ko shugaban ƙasa ko ma wane ne, duk wanda za a ba shi shugabanci, to ya halatta a yi masa leƙen asiri, kuma ya halatta a yi gulmansa. Domin a tsarin musulunci an fi son a samu mutanen kirki, saboda haka in aka samu waɗanda yake ba na kirki ba, to mutane sun san abin da suka nada, sun san abin da suka zaɓa, sun san abin da suka baki shugabanci, wannan kuma ya rage nasu. Wannan kenan. To waɗansu malamai suna kawo waɗansu abubuwa da dama, amma dai za mu iya takaitawa kan waɗannan guda uku. Abu na farko neman aure, abu na biyu harkan kasuwanci, abu na uku harkan shugabanci. Su ne waɗannan muka ambace su. Ya halatta a yi leƙen asiri, kuma ya halatta a yi gulma, saboda maslaha ce ta al'umma, maslaha ce ta jama'a masu yawa, ba maslahan mutum guda ɗaya ba ne. Ina fata an gane. Na'am. Kuma sannan ga wani hadisi har ila yau, wanda manzo Allah yake cewa la tajassasu, kada ku yi leƙen asiri babu gaira babu dalili, wala tahassasu, kada ku yi leƙen asiri ko da wa karan kanku ne ko ku je ku faɗa ma waɗansu ba daidai ba ne, wala tabagadu, kada ku yi kiyayya tsakanin ku babu gaira babu dalili, saboda siyasa ko saboda mata ko saboda kuɗi ko saboda duniya, wala tadabaru, har ila yau a dalilan waɗannan kada ku kuskura ku bada baya wa juna, kuna adawa da faɗace-faɗace da abubuwan da ba su dace ba. Wa kunu ibadallahi ikhwana, annabi ya ce ku kasance bayin Allah ‘yan uwan juna. Wa kala lauza’i, imamu lauza’i ya yi magana dangane da ainihin tajassusi da tahassusi, domin ayin ƙur’ani ta kawo mana wala tajassasu, sannan hadisi ya ce wala tajassasu, sannan ya ƙara da wala tahassasu, abubuwa guda biyu. Ya ce at-tajassu al-bahthu ani shay, mutum ya je yana bincike a kan abu. والتحسس الاستماع الى حديث القوم وهم له كارهون, kaje ka saurari maganar mutane ma ba sa so, haramun ne. Yasa mutane guda biyu idan sun keɓance suna magana a gefe, kai ka kashe kunninka, haramun ne. Idan kuma Allah ya yi kunninka yana ji, suna magana a can, kos 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 kos, amma kai kana nan kana ji to kai koshe kunninka ko kuma idan ka ji ba za ka kai gaba ba sai dai ka bar shi a cikin zuciyarka to kaga mutumin da zai je yana ma karkatar da kunninsa don ya ji magana to ya aikata haramun wannan shine wala tahassatu kun ga yana yi ne domin shi karan kansa bai halatta ba musulunci aw yatasamma ala abwabihim ko ya je kofofin gidajensu yana zaune yana ganin abin da yake gudana kuma sai ya je gaba yana ba da labari ame wata riba za a samu babu to Allah ta'ala ya ce wala yakfa ba'dukum ba'da kada sashin ku ya kuskure ya yi giba na sashi fihi nahyun anil giba lallai a cikin wannan aya an hana wato rada kai tsaye wa kad fassara hakari kama ja'a fil hadith lallai hadisi ya bayyana mana menene rada hadisin Abu Hurairah Allah shi kare ya jari shi aka zo aka samu annabi aka ce menene giba mal giba me yake nufi da giba rada ko kuma cin nama sai annabi ya ce zikiruka akaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shine rada kawai da aka zo aka ce malam kabiru ce malam kabiru amma malam kabiru bai da kirki amma bai da kirki wannan fa na faɗa a bayan gidansa ne to wannan na yi raɗansa kenan da na ce bai da kirki ko ce kai malam kabiru to bari canza da wani malamin daban an zo an tambaye ni malam juji na ce ai malam juji kawai domin bata ki na ce malam juji ai shaitani ne malam juji baya da kunya mutumin banza ne shashata ne ba mamaki a gaban malam juji ba zan yi farin haka ba amma saboda bayan idansa na faɗi wannan magana to balle kuma mutanen yanzu mafiya yawa idan ka ji suna faɗin haka ƙarya suke yi domin su lalata al'amarin mutum kawai za a ba da matsayi wa malam haruna sai ce malam haruna ya ce ba mutumin kirki ba ne ai kuna ganin sa haka din nan kuna ganin sa a masallaci yana menene ba mutumin kirki ba ne daman na yi ne domin saboda abin da ake so a bashi kada a bashi amma ba tare da na san halinsa wato can ciki ba a'a saboda me saboda hasada da kyashi kawai shi yasa Allah tabaraka wataala ya ce aljanna ba yadda za a shiga aljanna da kyashi a cikin bukatun mutane don wallahi in aka bar kyashi a cikin bukatun mutane wata rana za a rikito aljanna don fada za a yi ta yi shi yasa wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli in ba an cire wannan kyashi ba to ba za a zauna lafiya ko a gidan aljanna ba za a zauna lafiya ba to wannan kyashin da hasada shi zai sa in zagi malam kabiru bai kamata in zage shi ba in zagi malam haruna bai kamata in zage shi ba ko in zagi malam yakubu bai kamata in zage shi ba ko in zagi malam abubakar bai kamata in zage su ba saboda kawai ina jin haushi wato kada su kai wani munzali ko kada su samu wata dama to wannan abin da zan faɗa a gefe na ci naman su na yi rada shi ne zikiruka akaka bima yakra duk abin da baya so kada ka faɗa a fara'aita in kana fi akhi ma'qul sai mutumin sai ya yi hikima sai ya ce wa annabi to idan abin da na faɗa gaskiya ne ni ba ƙarya na masa ba fa sai manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqulu faqad istafta in gaskiya ka faɗa kayi gulma wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahata idan ƙarya ka faɗa to ka masa ƙarya saboda aka ƙarya daban gulma daban shi yasa aka ce idan ba bisa dalili ba karka faɗa amma saboda maslaha zaka gyara abu sai a ce gaskiya wani wato a zo a ce maka kyankyasa maka ce wani ya cika neman mata mu kuma muna ganin bai kamata ba domin za ka yi a masallaci ya zo a tsahon gaba mutane suna ganin darajarsa gashi da matansa da 'ya'yansa da abu kaza da Allah muna ganin Allah shiga ta malam ya kamata kai masa magana to wannan abin da aka faɗa gaskiya ne kuma baya son a faɗa ai babu daɗi ko to amma an faɗa maka saboda maslaha ne in za ka iya tinkarinsa sai ka tinkare shi idan ba za ka iya tinkarinsa ba shikenan bayan an yi da sallah sai ka leka mai yiwa ka gan shi ya zo masallaci shikenan sai ka juyo sai ka taki sai ka rike lasika sai ka hura ka ce to yau za mu faɗi babban magana yau wa'azin da za mu yi gaskiya bulaliyar kan hanya ce ka fyaɗi yaro ka fyaɗi babba jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mata da kuke gani wato sai an yi a hankali daman annabi Adamu ma mace ce ta wahalar da shi kai mata sai da suka sa annabi ya kusan wata guda a masallaci ka zai za ka yi wa'azi sai ka yi dabara idan za ka kama hanyar ningi sai ka kama hanyar maiduguri idan ka je can kuma sai ka ratse sai ina za ka sha kan ningi in ka je daren zo sai ka sake hanya sai ka kama hanyar basirka daga can kuma sai ka dawo kai sai ka yi ningi ko sai ka fito ta baya ka ce to matan nan a zamanin yanzu sun yi yawa wani abin mata kai ce sai ka samu da manyan mutane da samari da menene duk neman mata ake yi kai a'udhu billahi to sai kai wa'azin ka bata rai kuma kana yi kana zazzare ido ka kalli haguna da dama kuna hana ido da ke juyi sai ya sunkuya ai kun san irin wannan wa'azi ai an koya ne daga manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafiya yawa annabi idan mutum ya yi kuskure to a gaban mutane ba ya ce ja daga nan ka yi kuskure tashi ka bamu waje ba daidai ba ne idan mutum ya yi kuskure kada ka jizga shi a gaban jama'a ba a yin haka maza Allah ya tashi magana ya kance ma ba luwa kawai ne ya falo na kaza wa kaza sai me yasa mutane suke aikata abu kaza da kaza da kaza kaga mutum ɗaya ne amma sai ya ce mutane dun ba za ka rasa masu hali irin nasa ba idan ka yi irin wannan wa'azi to ya fi amfani amma yanzu idan ka zo ka ce alhaji wane ko yalla bai wane ashe haka yake ka bata ki to sai ga idan girman kai ta kafe shi zai ce wallahi ba zan saurare shi ba kuma har abada kun shiga adawa kenan ba zai taɓa sauraron ka ba inda ya kamata ma ya ɗauki maganan ka ba zai ɗauka ba to shi yasa ba a yin haka me yasa mutane suke aikata abu kaza to shikenan sai kai bugun ƴaƴan kaɗanya da nunannu da rubabbu da ɗanyu duka sai su zubo gaba ɗaya to haka ake yi to sai ga ainihin an amfana da yawa to wannan hikima ce to shi yasa aka ce wala yaktab ba'dukum ba'da ai in kana fihi ma taqulu faqad iktabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahata to ga misali nan za a kawo mana Aisha radiyallahu anha ita da kanta tace wata rana tace wa manzon Allah tace kai ni kan naga kishiya ta wance Safiya ni na ka damu da ita to sai ta faɗi kalma sai tace hasbuka min Safiya kaza wa kaza wannan gajeran amma kaje kana damuwa da ita domin kun san idan kana da mata guda biyu ko guda uku ya kamata a ce kowace ka bata hakkinta yadda za ka saurari wannan haka za ka saurari wancan abinda ke zuciya yana zuciya amma kar ka yadda ka fito fili sai fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaka saboda haka sai ka bata hakkinta in kudi ne ma ka bata kudin ta falenta idan abu ne ma ka yi abinda za ka yi wannan idan kun keɓanta kuye ku tsakaninka da ita to kuma wannan duk abin da ya faru tsakaninka da ita ne to nana Aisha sai ta ce kishiyarta Safiya bintu Huyayya ta ce wannan gajera tana nan gajera kawai kamar ka hane ta da ƙasa gaba ɗaya amma kai ka damu da ita faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce laqad qulti kalimatan ya ce wallahi kai Aisha kin faɗi wata kalma law muzijat bima ilbahari lamazajatu wallahi da saboda mulin sai idan aka gauraya da ruwan kogi lalata shi zai saboda sai gulmanta abinda ta faɗa ba daidai bane duk wanda yake gajere ne baya so a ce masa gajere ko yana so ya fada a fada masa haka wanda yake dogo galau shi ma baya so a ce masa dogo galau ko yana so a fada baya so a fala. Idan mutum yana da wata sifa wanda take tana da muli, ai baya so a fala. To me ne fala kuma domin a ainihin bata ki. Kuma lalle hakika nana Aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan magana ne domin me? Saboda ta kushe wancan ta bata ka. Wannan ki ake kira kishi. Shi yasa ko alƙalai ne ba sa hukunci akan kishi. Sai dai idan ya ketare iyaka. Mata za su iya tacen baki, amma dai a yi a hankali. Idan za a yi tacen baki a tsaya a tsakani kada ya shafi iyaye. Kada ya shafi iyaye. Wannan muna ba ku shawara ne matan cikin gida. Ku ji ku kiyaye kwarai da gaske. Idan za ki sai ki kushe ƴan uwanki ya tsaya a tsakaninku da ita. Amma a ce aike uwarki kaza ne ko ubanki kaza ne, to wannan ya yi muni. Saboda ita ma wancan za ta rama, kuma idan ka zo za ka rasa yadda za ka yi ka sasanta. Ba za ka iya sasantawa ba, tunda abin ya ketare. Amma ke ga kinan wallahi baki iya abinci ba. Baki iya abinci ba. Duk ranar da muka yi baki kunya muke ji. Ita kuma ɗayan buɗan bakinta sai ta ce, a to ni yayi gara ma da ban iya abinci ba. Tunda dai abinci ne ban iya ba. To amma ita wanda take satan kayan cefa ne fa. Amma sau nawa na kama ki kina satan shinkafa, sau nawa kike satan maginmu. Saboda haka kar ki sake ce mun ban iya abinci ba. Amma in kika sake wannan magana ni kuma zan ce farauniyar magi. Zan faɗa. To kun ga sai a daidaita. Ita wancan da aka ce ba ta yi abinci ba sai ta yi kokari ta koya. Ita kuma farauniyar magi ko kuma farauniyar shinkafa sai ta yi kokari ta bari. Wato abin ya tsaya a tsakaninsu, Allah ya kyauta. Sai da sun gane da abin da ya kamata su yi kenan. Kuma aka ce asalin kishi ma kowace mace tana kokari ne wato ta samu gindin zama a wajen mijinta. In kina son sauran matan su damu da ke, shine mijinki yana zuwa. Idan da hali in za ki ɗaukar sa, ki ɗauke shi ki lilo da ke a tsakar gida. Zamu ta bi ka koshi. Sai ta yi lilo da kai a tsakar gida. Sai ta ajiye ka. Barka da dawowa. Tafi. Ga hadidiyan waje, ga hadidiyan cikin gida kenan. Allah ya kyauta. Ko kuma a zo a gyara maka abubuwa. An zan lokaci kaza za ka dawo, a yi ƙoƙari a kawo maka abincin ka ajiye maka da ruwan sha da komai. Ba ka zo ka zauna a kan tebur kana ce a'a, kana ce ina cokali da hannu zan ci ne, ko kuma ina ruwan da zan wanke hannu, ko bayan ka ci abinci ina ruwan da zan kurɓa. Sai ka kwale kira tukuna sannan a kawo maka ruwan sha. Ko kuma a samu ke matan in dai har kina son ki samu gindin zama, ki ringa ɗiban kayan mijinki kina wankewa kina gogewa. Sai ki wanke ki goge masa ki ajiye masa. To idan ɗayan ma malalaciya ce za ta koya wajenki. Dama abin da ake bukata kenan. A share masa ɗaki, a share masa falo, a gyara masa gado. Littafansa a kintsa masa, a kakkare masa kura. Allah ya taimake mu. Na'am. Qala wa haqaitu lahu insanan. Kuma har ila yau nana Aisha da kanta tana bayani matar Annabi tace wata rana sai ta yi bayanin wani mutum wa Annabi, sai tace ai mai kaza ne, mai kaza ne, tankwararre ne, menene, sai ta faɗi wannan. Fa qala, sai manzo Allah ya yi mata gyara. Kun ga ita ta ruwaito hadisin kuskurenta ne, amma ta faɗa domin ya kasance gyara ga al'umma gaba ɗaya. Mai Annabi ya ce mata, ya ce ma uhibbu anni haqaitu insana wa annali kaza wa kaza. Ya ce wallahi ba na so in kushe mutum, in ambaci mutum in kushe shi, a kan in kushe mutum wato gara na haƙura, in kushe shi a bani dubu kaza ko miliyan kaza, wallahi ba na bukata. Abin da ya sa Annabi ya faɗi haka yana son ya gwada mata kushewan ba daidai ba ne, kuskure ne. Amma malamai sun ce idan aka kasa gane mutum da wannan kana iya faɗa, sai ka faɗi wata sifansa wanda ya bambanta da sauran, wanda an san ba zaginsa ba kushe shi take yi ba. saboda haka in kafa wannan sifa mutane za su gane okay wane to kaga sun gane ba zagin sa kai ba wannan ya halatta sannan idan akwai hikima kamar yadda na ambata muku akwai dalili to ana iya ambato kamar yadda zamu gani wal ghibatu muharramatan bil ijma'i la yastathna min zalika illa ma rujihat maslahatuhu abinda yake akwai maslaha to ya halatta kama fi jarhi wa ta'dil kun san masu ilimi na tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san su da wannan suka yi amfani domin a girmama maganan manzon Allah saboda haka ba maganan da ta samu wannan gata sai maganan manzon Allah alqur'ani kan Allah ya ce zai kare alqur'ani saboda haka ba wanda sai illa wa alqur'ani babu ya canza wani abu ko ya kara ko ya rage wallahi babu duk duniyar nan ko kwanakin baya da ake ta yawo da wani qur'ani ai mutane sun riga sun gane illa ce yanzu qur'ani ya wayanka sai ka kwatanta da ainihin bugu mai kyau in ba haka ba in dai ba hadda cewa kai ba kana iya samun wani qur'ani ko wani menene zamu ce abin nan website ne ko menene zaka iya samun wani qur'anin ba cikakke bane saboda haka in baka haddace ba kai zaka samu matsala amma wanda ya haddace shi bai da matsala yana karantawa in an yanke wani abu ya sani ke ba qur'ani ba aikin wahala a kansa wajen kare qur'ani wallahi ba aikin wahala amma hadisi sai da aka taki tsaye saboda sai da aka samu zamani wato bayin Allah masu tsoron Allah amma jahilai suka wayi gari suna kirkiro hadisi suna ce annabi ne ya fala saboda wai sun ga mutane sun lalace shi yasa suka yi ta kirkiro irin waɗannan hadisai don su tsoratar da mutane musamman ma hadisai masu tsoratarwa a irin wannan dalili aka samu hadisan to shi yasa sai malamai suka ce to ya kamata a yi bincike duk wani wanda ka san shi za a zo a ce an fulanin an fulanin an fulanin sannan a ce ya karɓo hadisin daga sahabin annabi daga manzon Allah to ana karanta tarihin su duka saboda haka in an zo an ce ga ainihin Buhari ladan ya ce kaza to sai an je an yi binciken tarihin Buhari Buhari nan ina aka haife ki a ina ya taki yaya rayuwarsa take yaya mu'amalarsa take a ka'ida na ilimin hadisi in aka samu Buhari ya taɓa yin ƙarya to hadisinsa za a sa ƙoshin ba saboda an samu targade to sai a je gabansa shi ya karɓo hadisin daga wajen wa ya karɓo daga wajen Alaramma Abdulrahman duk da kasancewa akwai Alaramma ciki sai an bincike ki duk wani Alaramman ɗan ganganci ne to za a bincike Alaramma ina aka haife ki ya rayuwarsa take to sai an bincike wannan sai a ce ai an haife ki lokaci kaza kuma ya yi firamare da islamiyya a waje kaza kuma har an zuwa ana ba shi ma sallan asham shi yake jan sallan asham yana da makaranta yana karantar da mata amma mai labarin ya ce to wata rana an taɓa samun rikici da wata mata da aka je aka bincika sai aka samu Alaramma shi ne fa ba shi da gaskiya to daga nan shi ma hadisinsa ya fara samun targade akwai lokacin da za a zo a karbi wani hadisin amma duk hadisin da ya shafi mata ba za a karba ba don ba mamaki matan sun ba shi wahala to fa da haka ne ake tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Malik bin Anas Imam Dar al-Hijra la yufta wa Malikun bil Madina kirarin da ake masa kenan ana ce shi ne babban malami a birnin Madina kuma lokacin da yake da rai ba malamin da ya isa ya ba da ainihin fatawa sai shi kadai wannan kirari ake masa saboda yawan iliminsa ya je karban hadisi a wajen wani sai ya samu da ƙwarya a hannunsa yana ƙoƙarin dabba ta zo ta ci abinci ashe dabban ta ƙwace ne ana so a kama ta saboda haka sai ya samu malaminsa da ainihin ƙwarya a hannunsa kamar akwai dusa kenan ko ƙaiƙayi ana ƙoƙarin dabban ta zo za a kama ta da Imam Malik ya zo sai ya ga babu komai a ciki sai ya ce a'a wannan yana yaudara dabba to ba mamaki ma zai yi yaudara a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai ya soke dukkan hadisan da ya karbo daga wajensa wannan ke yake kira sa jarh wa ta'dil amma yau kan in an zo ina jin kusan duk wa'azin mu ba za ka karba ba in ne za mana dogon bincike ba ai wa'azin wadanda za ka karba ba su da yawa duk kira'an ku ba za ka karba ba in ne za yi dogon bincike wadanda za ka karbi kira'o'in su ba su da yawa saboda matsala suna can baya suna kokari su kiyaye amma wani za ka samu abinda yake wa'azi daban abinda yake aikatawa daban to a wannan babi na al-jarh wa ta'dil ya halatta a je a yi gulma lalle mu wane ya ce mana kaza kaza kowa ne muna son mu dauke shi malami yaya sai mutanen unguwa su ce bai da matsala amma da yake samartaka yayi neman mata a unguwar nan amma yanzu kan alhamdulillah ya tuba to kun zo kun dauke shi malami ko liman randa yazo yana wa'azi wani ya ce can yanzu su wane ne suke wa'azi sai a ce ya riga ya tuba abinda ya wuce kenan shi yasa mu aka ce ma asali tun farko wato ba a son a samu mutum mai matsala amma kaga mu yanzu ba za a yi ba shi yasa babu annabin da Allah tabaraka wata'ala ya turo shi wanda da a ce annabin ya yi iskanci ya tuba yanzu an turo shi annabi babu ai kaga malamai ma haka ake so idan da so samu ne haka ake so saboda haka babu manzon Allah wanda yake da mutumin banza ne amma yanzu ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa ya turo shi manzon Allah babu da annabawan Allah da manzannin Allah tun farkonsu Allah tabaraka wa ta'ala yana saita su saboda kada wani ma ya samu abin magana amma a yanzu ya kamata a ce su ma malamai su yi kokari su kiyaye wannan musamman ma waɗanda suke karatu a yanzu mutum ya yi kokari ya gyara halinsa ya tashi da kyakkyawan ɗabi'a ya tashi da hali mai kyau ba irin da waɗansu malamai ba wannan kenan wani nasiha haka ma babin nasiha shi ma na buga misali wani yanzu ya ce maka Allah ya gata malam lalle a masallacinka akwai matsala masu bin ka sallah kaza da kaza da kaza wani ya zalunce ni ko wani manemin mata ne ko wani ɗan kyaye-kyaye ne to Allah malam muna son idan ka zo wa'azi musamman ka zo wajen kyaye-kyaye ɗin nan to Allah a ƙarfafa a yi dalla-dalla idan ka faɗi sunan mutum ma babu laifi idan ka faɗi sunan mutum babu laifi in zaluncen ka yayi ma ka faɗa ko a ina ne ka kira sunansa in dai ya zalunce ka shari'a take babu laifi la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wane ya zalunce ni alhaji wane ya zalunce ni Allah ki gata malam ya zalunce ni alhaji wane ba mutumin kirki bane to kaga sai ka kwantar da shi ka baki hakuri to kaga wannan kuma ba wa'azin da zaka yi a gaban masallaci bane kamata yayi sai ka kira shi ka baki hakuri ka kira alhaji wane to Allah zaluncin da kai ma wani din nan ka warware tunda already ka riga ka ambata masa suna to wannan ma babu laifi sannan kuma akwai misali wata rana wani ya zo gidan annabi dan uwa ne ya zo gidan annabi yana neman izini manzo Allah yana cikin gida sai aka ce wani ya zo yana neman izini sai manzo Allah ya ce ku baki dama ya shigo amma bai isa akul ashira ya ce ba mutumin kirki ba ne don ka an karar da mutane wannan ya halatta dama abinda ake gudu ka ɓata mutum domin ka babu wata manufa shi ne bai halatta ba to ko da wani ya zo gidanka ya kawo ziyara za ka fita sai ka ce to ga wane ya zo amma fa fitinanne ne ku yi a hankali amma duk abinda ya kafi na menene na baƙo ku ba shi ai kaga shi kenan ka an karar da su ko wance ta zo amma ba ku yi a hankali da gwalagwalanku da kuɗaɗenku da wayoyinku ku bar ganin wance din nan da ta zo umma ta ce ko menene to ana iya samun umman ka barauniya sai umman ka nace to ai kaga gara kai bayani wa matanka kai ko mahaifiyarka ce za ka iya ce gaskiya mahaifiyata tana da fale-fale ku yi a hankali duk lokacin da ta zo kwana biyu ko ta kawo muku ziyara ku yi a hankali ba na son a samu sabani tunda ga yadda halinta yake to ku lallaba ta rabu lafiya wannan ya halatta idan kai haka baka yi gulma ba baka da laifi har ila yau a maganar neman aure mun yi magana an ce a ji a bincika to annabi da kansa wata mata ta nemi shawarinsa ta ce mutane uku suna neman aurenta mutum na farko da na biyu da na uku Muawiya da Abu Jahal sai manzo Allah ya ce wai ya ce wale ya ce fasulu kulla mala lahu ya ce wale ba zai yi aurenki ba don bai da kuɗi maganan wale kan makara baki dama don ba zai iya ɗaukar nauyin yanki ba wannan haka ne kana nan rafin albasa in banda karambani ne ya kai ka jira'e me ya kai ka jira'e neman aure sannan kuma ka zo ka matsa mana kana ce wai gudumawa wai malam a je a yi tambaya ba zan je tambaya ba eh ka nemi daidai kai misali kenan to Abul Jahmi maza Allah ya ce amma Abul Jahmi ya ce abin da na sani shi baya wato baya iya ajiye hannunsa kullum ɗaga hannunsa yake yi yana dukan mata ke ne saboda haka in za ki aure ki yana duka amma sai maza Allah ya ce ki aure Usama Usama ibn Zaid sai ta ke aure shi to wannan shi ne za ki samu ainihin daidaituwan al'amura to da wannan ne malamai suka ce kaga ke na ake haka zuwa ana neman shawarinka ko kuma ana bincike to ka bayyana duk abin da ka sani don wata rana kai ne aboki za a zo a same ka a ce to malam kabiru mun ga kuna tare da wani ƙuddaku tsakani da Allah don girman Allah me ka sani a kan wani sai ka ce to na san kaza na san kaza amma fa mai zuciya ne sai idan yayi zuciya ko uwarsa ba ta san kwaraki so kaga dai an faɗi halinsa amma kuma akwai matsala saboda haka in kun amince za ku baki aure to randa aka samu saɓani kun ga ko uwar matarsa uwarsa ma ba za ta san kwaraki ba balle uwar matarsa amma a dalilin wannan kun ga dama kuma kuna iya ce ba za ku ba shi ba tunda har idan ransa ya ɓaci ba zai ji maganan uwarsa ba ko ubansa ba to ba za mu ba shi aure ba domin saboda yana da matsala wannan ya halatta kuma abinda shi malam kabiru aka tambayi ya faɗa dangane da abokinsa bai yi gulma ba har wajen Allah bai yi laifi ba ina fata an gane to shi ne wala ya kafa a dukkan bada sai kada a yi ainihin giba babu gaira babu dalili a yi haifu a halukun hanyar kula lahama a kai himaita yanzu shi ɗayanku yana son ya ce ainihin naman ɗan uwarsa yana matacce fakari to mawa Allah ta'ala ya ce kun kyamaci wannan saboda haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah musamman abubuwan da muka ambace su na maganan izgili na maganan faɗin baƙar magana na maganan mummunan laƙabi na maganan mummunan zato na maganan bincike na laifin asiri babu gaira babu dalili na maganan ainihin gulma fattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala